sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Kuma an sha ruwa lafiya. Binta Suleiman yarce tare da Aisha Ma'azu. Muke tafa da shirin gona karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger kamar da Chadi. Karfe 8:30 kenan agogon Ghana. Yau Laraba 12 ga watan Afrilun 2023. A cikin shirin za ku ji cewa masu ruwa da tsaki a Najeriya sun yi kira ga 'yan siyasa da malaman addinai a kasar da su tabbatar da cewa sun daukaka hanyoyin da za a miƙa mulki ga sabuwar gwamnati a watan Mayu mai zuwa. Muna tafa da shiri na musamman akan sana'ar kabu-kabu wato okada a shiyar kudu maso yammacin Najeriya wanda Mustapha Nasir Batsari ya shirya kuma zai gabatar. Muna kuma dauke da karatun Alkur'ani mai tsarki da kuma labaran wasanni daga Ghana. Amma kafin nan ga Aisha da labaran duniya.
Masararo barkanku da dare da fatan an sha ruwa lafiya. Asibitoci a Kamaru suna samun karuwar masu fama da cutar makanta, cutar da ake kamuwa da ita a dalilin cizon wani guda da yake wato yake yada kwayoyin cutar. An tura ɗaruruwan ma'aikatan jinƙai zuwa yankunan karkara da suke bakin ruwa domin ƙarfafawa mutanen da suka kamu da cutar gwiwar neman magani. Onana ya ce har yanzu baya gani duk da cewa wani mai maganin gargajiya ya bashi magani bayan da ya kamu da cutar tsawon watanni. Ya ce ya imani cewa makiyansa ne suke bakin cikin yabanyar da ya samu a gonarsa na koko a bara suka mishi asiri. Ma'aikatan jinƙai sun ce Onana yana fama da makanta ne saka wato bisa dalilin wannan cizon wannan kuda. Cutar da ta fi kamari a nahiyar Afirka inda aka yi samun kaso 99 na cutar. Ma'aikatar kula da lafiyar jama'a ta Kamaru ta ce asibitoci a Lekki cibiyar gudanarwar sa'a sun ba da rahoton ɗaruruwan sabbin kamuwa da cutar ta makanta cikin watanni uku da suka gabata. Gwamnatin kasar da ke Afirka ta tsakiya ta ce a yankunan da aka samu matsalar ambaliyar ruwa da kuma sabbin gonaki inda suke kusa da rafuka wanda ya ja hankalin mutane suka koma zama a wuraren ne aka samu karuwar cutar. Masana bangaren kiwon lafiyan ido sun ce hukumomin jinƙai da ma gwamnatin Kamaru sun yanke shawarar haɗa ƙarfi da ƙarfe wajen samarwa asibitin gundumar sa'a kayayyakin aiki da kuma wasu asibitoci da ke kewaye da inda aka samu karuwar cutar ta makanta. A yau Laraba jami'an ƙasar Ukraine sun yi alawadai da Rasha bayan wani hoton bidiyo da ya bayyana a kafafen sada zumunta da ke nuna wani mutum cikin kaki yana yanka kan wani mutum wanda tufafinsa suka kunshi wata alama da sojojin Ukraine suke sakawa. Kamfanonin dillancin labarai basu kai ga tantance sahihancin hoton bidiyon ba. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a wani sakon bidiyo da aka wallafa a yau Laraba cewa akwai wani abu da babu wani a duniya da zai kau da ido a kansa yadda waɗannan marasa imani suke kisa. Zelensky ya ce hoton bidiyon na nuna kisan wani ɗan Ukraine da aka kama kuma wajibi ne kowa ya maida martani a kai. Kakakin gwamnatin Kremlin Dmitry Peskov ya faɗa wa manema labarai a yau Laraba cewa hoton bidiyon yana tada hankali haka kuma akwai buƙatar tantance sahihancinsa. Wata tawaga daga Iran ta isa Saudi Arabia a yau Laraba domin share fagen sake buɗe hulɗar diplomasiya yayin da ƙasashen biyu na yankin Gulf da ke adawa da juna suke shirin daidaita ƙawance shekaru 7 bayan da suka samu saɓani. Sanarwar ta zo ne 'yan kwanaki kalilan bayan da ayarin Saudiya suka kai irin wannan ziyara a babban birnin Iran sakamakon wani taro mai cike da tarihi tsakanin ministocin harkokin wajen ƙasashen biyu a China. Waɗanda suka sha alwashin kawo wato kwanciyar hankali a yankin mai fama da rikici. Tehran ta ba da sanarwar cewa an gayyaci shugaban ƙasar Iran Ibrahim Raisi zuwa Saudi Arabia, ziyarar da za ta kasance irin ta farko tun ziyarar da Muhammad Haitami ya kai a shekara ta 1999. Riyad ta yanke hulɗa da Tehran a shekara ta 2016 bayan Iraniyawa masu zanga-zanga sun kai farmaki a ofishoshin wato jakadancin Saudiya biyo bayan aiwatar da hukuncin kisa kan malamin shi'an Saudiya Nimral. Ana shan labarin ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin mulkin soji ta Myanmar ta tabbatar da cewa ta kai mummunar harhare ta sama kan wani kauye inda dakarun ƴan adawa suke gudanar da wani biki. Kakakin gwamnatin soji Zaw Min Tun ya faɗa a yau Laraba cewa an kai harin a yankin Saigon dake arewa maso yammacin Myanmar a jiya Talata a yayin wani bikin wato biki na rundunar tsaro da ta PGF. Wani sashen soji na gwamnatin haɗin kai da soja kuma suka hamɓarar a ranar 1 ga watan Fabrairu shekara ta 2021. Kafafen yaɗa labarai da dama sun ce an kashe akalla mutane 50 a harin na sama. Zaw Min Tun ya ce wasu da aka kashe mambobin PDF ne, yayin da kuma ya tabbatar da an kuma kashe hadda fararen hula. Daga ƙarshe gwamnatin Taliban ta faɗa a yau Laraba cewa matakin haramtawa matan ƙasar aiki a ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya Afghanistan wani sha'ani ne na cikin gida da ya kamata dukkanin ɓangarori su mutunta. Hukumomi masu tsatsauran ra'ayi sun yi martaninsu na farko mako ɗaya bayan dokar haramci da aka yi wa matan Afghanistan da ke aiki a Majalisar Ɗinkin Duniya ta soma aiki. Haka kuma martanin ya zo ne kwana ɗaya bayan ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya a Kabul ya sabunta yin alawadai da wannan dokar da suka ce ta saba ka'ida. Kana suka yi gargaɗin cewa za ta iya sa majalisar ta dakatar da ayyukanta a ƙasar. Daular Musulunci ba tana son kawo tarnaƙi ne ga Majalisar Ɗinkin Duniya ba, in ji babban mai magana da yawun Taliban Zabihullah Mujahid a cikin wata sanarwa a yau Laraba. Yana mai amfani da taken gwamnatinsu ta mazazalla.
Haka da Aisha Mu'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To za mu fara a Najeriya, inda a daidai lokacin da wasu 'yan siyasa da malaman addinai a ƙasar ke furta kalamai da ka iya kawo hargitsi ga shirin kawo sabuwar gwamnati a watan Mayu mai zuwa, domin rashin jin daɗin yadda sakamakon zaben watan Fabrairu ya kasance. Masu ruwa da tsaki a fafutukar wanzar da zaman lafiya da haɗin kan ƙasar sun buƙaci 'yan siyasan da malaman da su tabbatar da wanzuwar zaman lafiya. Daga Abuja ga rahoton da wakilin muryar Amurka Halima Abdullahi ta haɗa mana.
Ƙungiyoyin fafutukar wayar da kan 'yan ƙasa tabbatar da zaman lafiya da kuma neman adalci wajen kula da muhalli da suka haɗa da SATEJ, CDE da kuma AFP wato Africa for Peace a Turanci sun yi wannan kira ne a wani taro da ya gudana a birnin tarayya Abuja. Suna ne cewa kamata ya yi dukkan waɗanda ba su ji daɗin yadda aka gudanar da zaɓe da bayyana sakamakonsa ba su bi hanyoyin da suka dace na shari'a wajen miƙa koki da neman abu musu kaɗin su, ba wai yin kalamai da ka iya tada rikicin ƙabilanci, addini da kuma ɓangaranci a Najeriya ba. A cewar Malama Farida Sani Kamra, mamba a ƙungiyar mata masu ilimi a fannonin rayuwa daban-daban ta Najeriya, reshen jihar Kano, Najeriya ta fi ƙarfin kowane mutum ɗaya.
Zaɓe a Najeriya an yi alhamdulillahi an yi shi yadda ya kamata. Idan wani a cikin waɗanda suke da ƙorafi sun ga zaɓe bai musu ba, mu abinda muke gani ya fi cancanta shi ne su je kotu wanda za su gabatar da kansu a ba wanda ya ga ya dace haƙƙinsa. To amma da ke tsaya bai za su je su zauna, ana da wata manufa ta interim government. Ta shigo ta yi wani abin da suke da bukata dama cancan. Wannan wani abin ne daban wanda dama an riga an mapping din shi out kuma ake so a aiwatar da shi. To sai aka zo da shi kuma bayan zaɓe. To mu a matsayinmu na wani organization, mu Najeriya ce a rahoto zaman lafiya da za a yi a cikin ƙasa. Mu mun san cewa Najeriya ta fi ƙarfin kowane mutum ɗaya, kuma saboda wani mutum ɗaya ba za a tada hankalin jama'a ba. Saboda haka mu muka fito muke gaya wa 'yan Najeriya da timin youth su janye daga wannan halin rashin ba'a da ake yi.
Ambassador Ibrahim Wayya ɗaya ne daga cikin jagororin ƙungiyoyin da suka shirya taron faɗakar da 'yan Najeriya, yana ne cewa
baka su da mu shirya wannan taron shi ne mu bawa 'yan Najeriya hankuri, musamman su 'yan siyasa waɗanda suke a cikin ɓacin rai sakamakon zaɓe na shugaban ƙasa wanda ba su ji daɗin yadda abu ya kasance ba, kuma mu ja hankalinsu haɗarin da yake tattare da yin wasu abubuwa da zai iya haddasa fitina a Najeriya. Akwai buƙatar su fahimta cewa buƙatar 'yan ƙasa ta zaman lafiya ta fi girman buƙatarsu a matsayinsu na wanda ke so su jagoranci kudanci Najeriya saboda haka kada ɗabi'u na wani a cikin su ya zama sanadiyar haddasa fitina a ƙasar nan musamman ƴan siyasa manya wanda suka yi takara irin kalamai da suke yi wanda zai iya haddasa fitina sannan da kuma wasu malamai ma na addinai wanda su ma suke irin wannan kalaman wanda zai iya tunzara mutane kuma yanzu muna cikin wata gaba da wato kokari muke yi mu tsallake wannan saradin na wannan zaben da aka yi saboda haka ƙasar tana cikin wani yanayi da tana buƙatar addu'a tana buƙatar haɗin kai da ƴan ƙasa tana buƙatar shugabanni su fahimci cewa rayuwar ƙasar da zaman lafiyar ƙasar ya fi girman buƙatar su tun shekara ta 2015 ake yi wa wannan ƙasar hasashen cewa za ta iya rugujewa muke ta tsallake wannan saradin cikin ikon Allah saboda haka yanzu ma mu yi kokari magana da mu tsallake wannan saradin tare da kowa wannan kuma yake ganin an masa ba daidai ba a zabi ya je kotu
a wani bangare kuma Comrade Mulada Sharif dake zaman jagoran cibiyar tabbatar da zaman lafiya da neman adalci wajen kula da muhalli wato SPED cewa
as the people as the nation we need to be calm the election has come and gone
ganin yadda wannan shine karo na 7 da ake gudanar da manyan zabuka a Najeriya kuma ba zai zama na ƙarshe ba baya da cewa an riga an wuce babban gudanar da zaben wannan shekara a matsayin su na ƴan Najeriya kamata yayi a rungumi zaman lafiya saboda ranar 29 ga watan Mayu mai zuwa na da muhimmancin gaske yana ne yin kira ga ƴan takara da suka fada zabi da su cika banda bankadin su a kotu su kuma yi kira ga magoya bayan su da su mutunta yarjejeniyar zaman lafiya na kwamitin NPC da jam'iyyun su karattaba hannu a kai a watan Fabrairu don gudun tada fitina a ƙasa saboda Najeriya za ta cika banda zama a matsayin ƙasa bayan watan Mayu
we will not end Nigeria in May 29 Nigeria will continue
idan ana iya tunawa dai an gudanar da babban zaben da ya samar da sabon shugaban ƙasa da mataimakin sa da kuma ƴan majalisun tarayya a Najeriya ne a ranar 25 ga watan Fabrairu shekarar 2023 da muke ciki karkashin shugaba Muhammadu Buhari wanda ke karasa wa'adin mulkin sa karo na biyu Lima Abdulrauf muryar Amurka daga Abuja Najeriya
Madalla an gaishe ki Halima Abdulrauf da wannan rahoton har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC masu sauraro yanzu kuma sai shiri na musamman akan sana'ar kabu-kabu wato okada a shiyar kudu maso yammacin Najeriya da Hassan Umar Tambole hada mana
aikin kabu-kabu ko okada kamar yadda aka fi sanin sa a shiyar kudu maso yammacin Najeriya aiki ne da matasa ke yi don dogaro da kansu ko da yake rashin yawan kuɗin naira a hannun jama'a ya so ya dakushe aikin na okada a can baya sai dai a halin yanzu abin ya fara dama inda wasu masu sana'ar ta okada suka ce lamarin yayi dama ana samun kuɗi ga hannun jama'a
me a sana'arka
okada
yaya sana'ar okada ke tafiya a halin
a yanzu gaskiya sana'ar okada alhamdulillah a gurin yanzu duk wanda ka dauka yanzu zai kawo ba confidence din cewa wani transfer kashi ne magana kashi ce yanzu ba magana transfer ga ni'ima dai ta riga ta sauka tun da ana ruwa gaskiya ana aiki sai dai mutum ya yi zaman ne bai ni yanzu ba
yanzu a yini kana daukar mutum nawa akan okada
tun ba zai iya cewa ga bakin iya al'umman da yake daukawa ba a yini in dai ba ƙarya mutum zai yi ba ya danganci daga yanayi ba zai yi ba a ce tun da sai mutum hilisa mutanen da yake dauka ai ba sa lisuwa
yanzu a ce ka ta jiya talata kamar mutane nono ka doka ko kuma nono ka yi a yini
gaskiya a jiya alhamdulillah gaskiya na samu kuɗi a ƙarance gaskiya jiya ina samun 7,000 ga yanayin aikin nan kaga jiya ruwa aka yan ana ruwa gaskiya aka aiki sai dai in mutum ya lafi kawai bai niyan fita ba
to ƙarancin kuɗi a can baya ya dame ku
wallahi ya dame mu dan wallahi in ma baka ta haitsa ba kanka na abinci ma sai sun matsaye
ba ku samu fasinjoji ne koko
wallahi babu kowa na gida ne kwanci za a yi maka fasinjoji
saboda rashin kuɗi
saboda rashin kuɗi wallahi kowa ne ta kai ne ya kai ba kowa ke fitowa ba in ba da gaba ya bar al'amarin ya warware
to yanzu kan mun yana tafiya salon alo
a yanzu gaskiya alhamdulillah ta bale yanzu ma aikin matsin sallan gare yanzu gaskiya jama'a sun fito sosai ana aiki bakin gurgudu gaskiya
mun yana cewa Muhammad Wasagu
kai ma me ya sana'a ka
kada
kada dai kana aikin okada
eh na dade gaskiya ina aikin okada
a wani gari ko wace jiha ka fara okada
Sokoto ne fara okada
kamar shekara nawa yanzu
shekara biyar.
To me ya baka sha'awar shiga aikin Okada?
Abin da ya bayin sha'awar shiga Okada, abokaina sun ka jawo ni ga wata sana'a. Lokacin na saya mashin, lokacin ba ruwa na da Okada, suka ce in kama Okada. Ni ce ba sai da zan yi in yi Okada, tunda bai iya aiki cikin gari lokacin, suka ce in zo mu je za su koya min. Dan rinka ina zuwa kusa-kusa har in san gari. Ni bi su har ni san gari, ni zama dan kasa can. To can kuma wasu abokanmu suna zuwa nan Lagos, suka ce kuma nan bai in zo mu je Lagos. Dan ni biyo su kuma muka zo Lagos. Muna dai har yanzu dai ga mu nan dai muna Ibadan muna aiki kuma Allah ya so yanzu kan Allah ya kawo walwala komai yana zuwa daidai Allah ya so.
To a can ga wacce sana'a kake yi kafin ka shiga harka Okada?
To lokacin gaskiya ina kiwon dabbobi shanu.
Yanzu ana cewa wannan sana'a tana biyan ma bukata?
Gaskiya tana biyan bukata, tunda duk yan lalurar da ka dauko kana iya samun 10,000 gari ne, kuma kana yabar da su gari ne su biya ma bukata bai hana gobe, kuma Allah ya sauka hita Allah ya baka. Kuma
da a ce ka kwatanta da a can da lokacin da kana Okada a can birnin Shehu Sokoto da kuma yanzu da hakinan a birnin Ibadan, wani lokaci ne ka fi samun kuɗi sosai?
To a gaskiya lokacin muna Sokoto lokacin kasan lokacin kabo-kabo ba irin nan bane kurmi, don Sokoto lokacin akwai alha Okada sosai. To nan Ibadan ko gaskiya ba samu canji yanayi, ko da dai rabaina da Sokoto yanzu shekara na 6 kenan.
A can da nawa kuke dauka mutum guda akan Okada?
Sai Sokoto kan da Allah da inda ka dauke mutum naira 50 ne.
To yanzu anan Ibadan fa nawa kake dauka mutum akan Okada?
To gaskiya yanzu Ibadan ba go naira 50, babu aiki 50, daga 100-200 abin da ya samu.
Ka taba koya ma wannan aiki na Okada?
Gaskiya da yawa wanda ni koya ma aiki, kuma da yawa wanda ni kawo garin ga sanadiyata sun kato sun kashi amfani suka ci arziki garin ga.
Kamar ba mu mutum ɗaya ko biyu daga a cikin wanda ka koya ma aikin Okada anan Ibadan?
To na koya ma Ali, na koya ma Bande, na koya ma Abdullahi, koya ma wani yaro ana ce mai Umaru.
Sunana Abule Chairman, kai shugaban yan kabu-kabu. Insha Allah akele kara Ibadan. Mutane da yawa na jin tsoron hawan kabu-kabu domin suna ganin cewa kabu-kabu yana da hadari. Kai a matsayinka na shugaba da kai da mutanen ka, kuna ganin haka nan? To mutane suna ganin haka ne, ba a taruwa ka zama ɗaya ba. Lalle a cikin kabu-kabu wasu suna sajewa su shiga kabu-kabu su yi cuta, masu mugun gudu, masu mugun hali suna shiga su ci mutane a cikin Okada. Akwai su mumun sani, saboda mu makanmu ana cutanmu a cikin haka ɗin. Akwai masu ɗaukar mutane su gudu da kayansu, akwai masu ɗaukar mutane su kirayen Okada su gudu da hundojinsu, kaga duk wannan akwai. Akwai kuma masu son Okada suna son su ɗauke ka a kansu a sha'adinka, duk wannan akwai su. To a wannan yanki da kake shugabanci, kun taɓa samun wannan haɗari kamar ɗan Okada ya ɗauki fasinja ya tsere da kayansa?
Eh, muna samu sosai, muna samu akasari, muna jin wannan abubuwa a yankinmu. Don wasu shamomi daga ciki suna tuwa su kamuna bayani, an tuwa busan ɗinsu wani ɗan Okada ya tuwa a matsayin Okada, an ɗauke shi ya bi hanya ya gudu da kayan mutum a wannan busan, a ce wai nan an ka ɗauke shi. Kaga ire-iren wannan duk muna samu ne.
Me za ka ce a game da masu tuƙen ganganci?
Eh, gaskiya zamani ya canza, waɗansu suna shaye-shaye kamin su shiga Okada, kamin su fara Okada. Kaga ire-iren wannan duk bai da kyau, kuma a sosai muna yawan jan kunne kamin Okada ba hauka ba ne. In za ka hau Okada to ka san aikin da kai, saboda muna yawan samun matsaloli. Mutum ya tafi bayan mota mu je mu ɗau rigima da masu mota, muna samun matsaloli. Mutum kawai ya tafi buge wani, in aka duba kuma duk shaye-shaye ne. Kaga wannan muna yawan jan kunne akan wannan, muna fuskantar wannan gaskiya.
Da a can baya lokacin da ba a yi niyyar a canza samfarin kuɗin naira ba, da yanzu da aka canza samfarin kuɗin naira ko da yake ana amfani da tsofaffin, wani lokaci ne ka fi yawan mutane mambobi a cikin wannan aiki na Okada?
Kai, lokacin da ba a kawo canjin kuɗi ba, gaskiya alhamdulillah su wanda ake sakiya mun saki, saboda Okada da gani mu ba mu raina shi. A cikin mun yi aure, mun aihu, mun sai hilaye, sai dai Allah bai ba mu ikon gina ba. Amma waɗanda duk da ka gani mun yi su a cikin aiki Okada, don haka ga mu ba za mu kushe Okada ba, ko ba gane ba.
To idan ka kwatanta da can bayan da yanzu, wani lokaci ne kuka fi damawa?
To yanzu lokacin canjin gadi ya taho, wani ma sai ya kira ka ya doke ka sai ka tace transfer, wani ma haka bugin transfer zai ma sai ka to Allah din iska ne ba komi. Kaga tunan ya cuce ka a ina? Ai, wannan lokaci gaskiya an cuce mu da dama, wallahi an cuce mu a wannan lokaci. Mu yi wahalawa wallahi, zaka zo ka sai mai da tsada, ka to aiki kuma ka tarali, babu wani abin da zaka yi. Su ma ba su da akan yan Okada. To in ka ce musu transfer ya za su doke ka, tunda ba su da account akan haka ma an sha samun matsaloli sosai dangane da dan Okada passenger za ku zo ku dora dragi lokacin da zai hawa bai ce ma transfer zai ma ba sai ka kai shi ka aje ce ma transfer to kaga ire-iren wannan mun sha fama da shi sosai wallahi billahi
to kudi sun dan fara wadari tsakanin hannayen jama'a yanzu kun samu sauki
gaskiya an fara walwalewa amma har yanzu ba kamar irin da ba don har yanzu ba a rasa wa'anda ka cewa transfer har yanzu nan akwai su
shi ko wani mai hawan Okada a birnin Ibadan cewa yayi
lana kare Ali Buka
kana hawa Okada
ina hawa Okada sosai
daga ina zuwa ina hake hawan Okada
ina har ina dauka Okada shi ta ma cikin gari wani lokacin ina neman mota haka sai ta yawo a cikin gari saboda ka hawo taxi ba biya ma bukata
to yanzu ana fama da rashin kuɗi ga jama'a a hannu idan ka dauke dan Okada shata ko kuma ka hawo kuɗi yake bashi
to gaskiya yanzu kwana biyu tunda aka fara wannan kashi lazin nan gaskiya ban hawo Okada zuwa gari ba amma gaskiya zuwa mun yayi dama kamar sati biyu uku da ya wuce na mun yayi amma yanzu gaskiya yayi dama sai ana dan samu kashi karan karan
amma yan Okada suna zargin cewa wasu in san hawo hafada ake yi ba su cewa ba su da kuɗi sai an hawo sannan sai su ce ai ba su da kuɗi sai su targe ma tsakanin su da mai Okada
ko kalin ka ne wallahi in ya hawo Okada ya canja kenan wallahi sallahin ba kara kuɗi ba ruwan sa kana tarewa zai stage kansa gefe can
Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya
aga da Hassan Umar Tambuwal
ya na nuna sosai cikin wahala da talauci abinda ake ce ma bakin talauci ja dukana ranci tunda uwa ta ta kai wannan makarantar ta kama hannuna ta ba yar uwa na tace ta rike ni ban kara shiga makaranta ba har rayuwa na kima da dorina ake mini bulala mai baki biyar wato in yaran sun yi barna nace ba ni bane ni ne shi annin bulala kowani walakanci zaki ga gidan aure wani ya riga ki gane shi tunda aka kai ni nan ɗakin nan aka zo aka doki katifa ina kwana kan tabarma da mijin aure na shekara da ya dai 25 nake biyan kudin ɗaki zan yi tallan duba kaina in biya kudin asibiti in biya kudin ruwa in biya kudin light in biya kudin ɗaki in kuma nemi abinda idan na haihu zan ci da kaina asibiti in kuma nemi abinda idan na haihu zan sayi rago in bayar a ce miji na ya sayi ai sunan ya na dafa wake na kudayaka na kuma dafa wake na kuma aza wake ina tallan nana kuda saboda ina neman kudin da dan je asibiti
kallabin shirin na wannan makon Fatima Muhammad Watara da ake walakadi da dangana sabili da kalubale da ta fuskanta a rayuwa kada ki bari a baki labari ko kuma ki zama yar kallo ke ma kina iya shiga wannan shirin murya Amurka duniya a tafin hannunki
mata kuna kokari yau ina ce da ku bulldoza
madalla to yanzu kuma sai labaran wasanni daga bakin Ridwan Abbas a Ghana
wasanni a takaice
dan wasa na kasar Ghana Muhammad Kudus ya bayyana da imanin da yake da shi wata ran zai iya lashe kyautar zakaran ɗan Afirka na shekara dan wasan tsakiyar Ayase dai bana sai sambarka ya samu sa'an kakan nan inda ya zura kwallaye 20 tare da bayar da taimako biyu cikin wasanni 41 na duka takarkar da ya shiga haskawan Kudus ya jawo masa farin jini wurin manyan kungiyoyin wasanni na Turai irin su Manchester United da Liverpool shekara 20 da ya tafi a jihar daga Netherlands a shekara 2020 ya ci nasarori daban-daban wa club na Dutch kuma yanzu haka suna kwararin lashe kambin kakan bana a cikin wata hira kan Ajax TV Axe Pro an tambaye Kudus ko yana tunanin yuwan ya lashe kyautar dan wasan Afirka na shekara inda ya amsa da kwarin gwiwa yana fadin nayi imani komai mai yuwa ne cikin duniyar nan dan na haka zance eh zabi ne na Allah wataran zan iya lashewa dayan tauraron ɗan wasan Ghana Andre Ayew ya taka rawan gani a fagen kwallon duniya da irin nasarori da ya samu a kan filin wasa da wajen fili bai cin daukan sa a matsayin ɗayan raunannu na ɗan wasan Afirka na duk lokaci gudunmawar Ayew ga kwallon Afirka ya gawurta Ayew da yanzu yake yi wa Nottingham Forest wasa na dab da yin daidai da Rigobert Sun a tarihi a yawan yin wasa a gasancin kofin Afirka a AFCON dan wasan na Ghana yayi wasa a gasanni bakwai kuma karin wasa daya rakin yake bukata yayi daidai da son wanda yayi gasa takwas abinda ya fifita ayu shine na ci wasa a kan fili ya shugabanci kungiyar wasan Ghana ya kuma yi wasa a fagage daban-daban ya nuna jurewa da iya shugabanci shine dan Afirka na farko da yayi captain din Afirka ta ci kofin duniya na ƴan matasa kasar shekaru 20 gagarumin nasara da ta dawwamar da matsayinsa a tarihin kwallon Afirka coachin din Black Stars din Ghana Chris Hughton ya bayyana imaninsa akan abinda ƴan wasansa za su iya yi a dalilin nasarar da ya samu tun da ya kama aiki tsohon jagoran Brighton din a cikin watan Fabrairu aka nada shi coachin Black Stars kuma ya jagoranci kungiyar wasanni biyu da ta yi cikin watan Maris da kasar Angola a wasanni neman gurbin shiga gasar kofin Afirka na shekara 2023 kungiyar ta yi nasara daya ta yi baran-baran daya karkashin ikonsa a cikin watan Kirahifti ya ce ya hangi azama wurin ƴan wasan na san sai nasara a lokacin yana mai bada shawara ga kungiyar kasar Sudan za ta iya yin wasan ta zagayen farko da Gambia cikin watan Yuni da yake magana da yan jarida jiya bayan ya binciki filin wasan Sudan din mataimakin shugaban hukumar kwallon Sudan Saudwar ya baiwa ƴan kudancin Sudan din tabbaci cewar zuwa ƙarshen watan Mayu za a yi bukin bude filin wasan a hukunci ƴan club league din kasar Zambia wato Constance Dynamos sun nisanta kansu da zargin cewar suna jan kafa wurin kammala aikin Salwezi Independent Stadium da wannan muka iso ƙarshen labarin wasannin Ridwan Allah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
an gaishe ka Ridwan Abbas to bari kuma mu saurari karatun alkur'ani mai tsarki
ismi Aisha Muhammad Zol ana ɗalibat min madrasatin Malam Adam Idris a Wanka Jimina a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim amma yatasaalun anin naba'il azim alladhi hum fihi mukhtalifun kalla sayalamun ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُقْسِطَاتِ مَاءً سَجَّاجًا Yini khulita bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfau fi suri fata'tuna afwada wa futi'atis samaa'u fa kanat abwaaba wa sirat al-jibaal fa kanat sawaaba inna jahannama kanat mirsaada lit-taaghina ma'aaba laabisina fiha ahqaaba la yazuquna fiha bardan wa la sharaaba إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلم نزيدكم إلا عذابا صدق الله العظيم
ثم سوراره ما شاء الله يزوك مسيلا باري أتكيشي To takaicen asibitoci a Kamaru suna samun karuwar masu fama da cutar dunduni wanda ake kamuwa da ita a dalilin cizon wasu kudaje masu yaɗa ƙwayoyin cutar. An tura ɗaruruwan ma'aikatan jin kai zuwa yankunan karkara da suke bakin ruwa domin ƙarfafa mutanen da suka kamu da cutar gwiwar neman magani. Onana ya ce har yanzu baya gani duk da cewa wani mai maganin gargajiya ya bashi magani bayan da ya kamu da cutar tsawon watanni. Yau Laraba jami'an kasar Ukraine sun yi alawadai da Rasha bayan wani hoton bidiyo da ya bayyana a kafafen sada zumunta da ke nuna wani mutum a cikin kaki yana yanka kan wani mutum wanda tufafinsa suka kunshi wata alama da sojojin Ukraine suke sakawa. Kamfanonin dillancin labarai ba su kai ga tantance sahihancin hoton bidiyon ba. Wata tawaga daga Iran ta isa Saudi Arabia a yau Laraba domin share fagen sake bude hulɗar diplomasiya yayin da kasashen biyu na yankin Gulf da ke adawa da juna suke shirin daidaita kawance shekaru 7 bayan da suka sami saɓani.
Sanarwar ta zo ne ƴan kwanaki kalilan bayan da ayarin Saudiya suka kai Iran wannan wato suka kai irin wannan ziyara a babban birnin Iran sakamakon wani taro mai cike da tarihi tsakanin ministocin harkokin wajen kasashen biyu a China waɗanda suka sha alwashin kawo kwanciyar hankali a yankin mai fama da rikici.
To masu sauraro da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato karfe 5 kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu da take yana gabatar da shirin sai kuma Dadi Balawai da ba da umarni da injiniyan mu na yau. Ni ce taku Binta Suleiman yana nake muku fatan alheri daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Ku kwana lafiya, ma'assalam.